Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 2531 da kuma 49. Masarar mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dalol da tashar Mutafi Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 21 ga watan October na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafe da shi mu fara da kanun labaran duniya
kasashen Faransa da Jamus sun yitar da kisan dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi Hukumomi a yawancin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 55 bayan wani tashin hankali. Sannan yau Lahadi an shiga rana ta biyu a zaben ƴan majalisar dokoki da ake yi a ƙasar Afghanistan wanda ƴan kungiyar Taliban suka ce za su hana.
Madalla to bayan labaran duniya zamu kawo rahoto daga jamhuriyar Niger inda kungiyar da ke yaki da bauta wato Timidiriya ta kudiri aniyar shigar da ƙara a kotun Sidiyawo
Ratani na suna mutatta aika zani mali dawa dusgara rubuta ne
ainihi iyayen malama Fodi na daukar kansu a matsayin bayu mallakar sarakunan abzunawan bankilare
Haka kuma za ku ji mu tafi da wani labari daga kasar Ghana inda mabarata ƴan kasashen nahiyar Afrika suka mamaye kasar.
Na ji akwai wata kabila cikin jinsin Fulani da al'adunsu na gargajiya shine su bara.
Sannan kuma muna tafi da shirin idan kwaya ta narke amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karanta Ibrahim Ka Almasi Garba. Kasashen Faransa da Jamus sun yitar da kisan dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Istanbul na kasar Turkiya. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ji Asabar yayi kiran da ayi cikakken bincike don a gano waɗanda ke da hannu a kisan Khashoggin. Le Drian ya kuma ce dole ne a dau mataki kan waɗanda ke da hannu a wannan kisan. A halin da ake ciki kuma shugabar Jamus Angela Merkel da kuma ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas sun faɗa a wata takardar bayani jiya Asabar cewa sun yi Allah wadai da wannan kisan matuƙa suka kuma ƙara da cewa mun yi zaton Saudiya za ta yi gaskiya dangane da yadda Khashoggi ya mutu. Suna masu bayyana bayanin da Saudiya ta yi zuwa yanzu da marar gamsarwa. Hukumomi a arewacin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 55 bayan tashe-tashen hankulan da aka yi tsakanin matasan musulmi da kirista. Tashin hankalin wanda ya samo asali tun ranar Alhamis ya biyo bayan wata gardama tsakanin matasan kirista da musulmi a wata kasuwar da ke jihar Kaduna ta yankin tsakiyar Najeriya. Abinda wasu mazauna yankin suka gaya ma kafafen labarai kenan. A wata takardar bayani ta jiya Asabar mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce shugaba Buharin a ta bakinsa ya yi tir da tashin hankalin na baya-bayan nan a kasuwar magani da ke jihar Kaduna wanda ya sanadin mutuwar mutane 55. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Ahmad Abdulrahman ya ce an kama mutane 22 dangane da tashin hankalin. Yau Lahadi an shiga rana ta biyu a zaben ƴan majalisar dokoki da ake yi a ƙasar Afghanistan wanda ya bada dama ga waɗanda ba su samu damar kada tasu ƙuri'ar ba a jiya Asabar. Jami'an zaɓe sun ce mutane miliyan 3 ne suka kada ƙuri'unsu jiya Asabar. To amma an fuskanci ƙalubale wanda ya hada da rashin buɗe wasu tasoshin zaɓe da kuma matsalolin da aka samu game da wasu kayan aiki. An kashe mutane 15 a wasu tashe-tashen hankulan da wato harharen da aka kai ma masu zaɓe da kuma tasoshin zaɓen. inda mutane da dama suka samu raunuka. Dama kungiyar Taliban tanana ta gargadin cewa za ta kai hari kan tasoshin zabi da kuma harkokin da suka jibanci zaben makwata-kwata. To karfafa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce zai janye Amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliya mai matsakaicin zango saboda Russia na ta saba ma yarjejeniyar. To sai dai kuma bai cikakken bayani ba game da yadda Russia ta saba ma yarjejeniyar. Russia ta faɗa yau Lahadi cewa ficewar Amurka daga yarjejeniyar wani mummunan mataki ne. An cimma yarjejeniyar ce a cikin shekarun 1980 da wani abu. Yarjejeniyar ta wajabta ma kasashen biyu kawar da makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami masu matsakaicin zango daga kasashen biyu, wato Amurka da Russia. Trump ya ce Amurka fa za ta kera irin waɗannan makaman sai ko idan Russia da China sun yarda su tsaye da kera irin waɗannan makaman su ma. Wasu bakin haure ga labaitattu waɗanda suka makale kan wata gadar da ta hada ƙasar Guatemala da Mexico jiya Asabar sun yanke shawarar fadawa ruwa suka yi iyo zuwa cikin ƙasar Mexico. Wasunsu kuma sun biya dala ɗaya da kusan rabi aka ƙetara da su har daga wato ta amfani da kwale-kwalen balambalam. 'Yan sandan Mexico sun gansu, to amma 'yan sandan na fama da sauran dubban bakin hauren da suka yi cunkus kan gadar a yunkurinsu na shiga Mexico, zango na ƙarshe a fatansu na shiga cikin Amurka sannan a hankali. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargadin cewa wannan ayarin bakin hauren wanda ya samo asali daga kasar Honduras dole ne a tsaye da shi kafin ya iso Amurka. Trump na ma batun ganin abin da ya shafi harkar siyasa mai nasaba da zaben majalisar dokoki na rabin wa'adi wanda za a yi cikin watan Nuwamba. Ya yi barazanar tsaye da tallafin da Amurka ke baiwa yankin kasashen yankin da bakin hauren ke fitowa, tare kuma da rufe kan iyakar Amurka da Mexico da kuma tura sojoji akan iyakar muddin Amurka, wato kasar Mexico ba ta tsaye da bakin hauren ba.
Labarin da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotannin mu, kuma za mu soma ne da rahoton kungiyar da ke yaki da bauta a jamhuriyar Niger mai suna Timidiriya, wadda ta bayyana shirin shigar da kara a gaban kotun sai da yawo da nufin kwato haƙin wata mata 'yan asalin ƙasar Niger wacce ta shafe shekaru sama da 30 a wani ƙauyen Burkina Faso a matsayin baiwa. Ga wakilin Musulmi Ibn Barma da cikakken rahoto.
Bayanai sun yi nuni da cewa a ƙarƙashin wata al'adar karkarar bankilare da ke yankin Tilaberi ne wani basaraken gargajiya ya baiwa 'yarsa kyautar malama Fodi domin yi mata aikace-aikace a ƙauyen Gwaram-Gwaram na Burkina Faso, inda daga bisani aka mayar da ita tamkar wata uwar garke lura da yadda aka hada ta cuɗanya da mazaje iri-iri waɗanda ta haifi 'ya'ya tara da su, kamar yadda sakataren kungiyar Timidiriya Ali Buzu ya bayyana wa manema labarai.
Abana ne wani kamar uba yake mata ya samu labarin da tana da rai can wajen kasar Burkina sai ta yi nemo ta don kai kawo ta. Da yan nemo ta ya kawo, kaga ɗiyan da yawa ba wajen ta ba suke, wasu ne a wajen, don da an kawo ta nan mu tare da lauyan mu sai an tura abincin peji sun kai nasu anket don su diba ɗiya nata ne ko ba nata ne ba. Effectivement ɗiya nata ne, an tura abin wajen procureur shi ma ya diba. Ya tabbatar da diya nata ne, biski har ya ba da izini ma a ba da wasu diya. To akwai yadda guda da ta tashi ta ce ita wagga ita ce uwarta ta ce ba ta rai da ta tabbatar ma santa ba.
Yar kimanin shekaru kusan 40 Malama Fodi yanzu haka na shayar da wata jariyar da bata wuce wata uku da haihuwa ba, sai wata mai shekaru biyu da take jaya da ita, yayin da rashin ganin sauran ƴaƴanta ke daga mata hankali, in ji ta. Lamarin da yasa ta buƙaci hukumomi su yi wani abu akai.
Ratani na suna an fitta haiga zanin ma ne dawa dusgara ƴar ruba ne.
Ainihi iyayen Malama Fodi na ɗaukar kansu a matsayin bayu mallakar sarakunan Abzinawan Bankilare, lamarin da a yau ke shafar ƴaƴa da jikokinsu, kamar yadda a yanzu haka ya ritsa da wannan bayar Allah, in ji wani kawunta. Malam Amidigi Saibu.
Mes oncles, ils étaient sous la domination des clercs Touareg et des Bankilare. Quand une de leurs filles se marie, ils prennent un des noirs comme cadeau de mariage. C'est ce qui s'est passé dans le temps. Jusqu'aujourd'hui même, ils les pratiquaient, mais c'est caché. C'est le cas de Fodi Mohamed.
Kungiyar Timidriya wacce ta Allah wade da faruwar wannan al'amari a kasashen da aka haramta bautar da dan Adam, ta kuduri aniyar shigar da kara a gaban kotun ECOWAS da ma sauran kotunan kasa da kasa.
Ita wannan mace kasan sai da jiji da kanshi jiji d'instruction ya yi convocante wancan wata ta zo kotu a saurare ta. To a lokacin ba ta iya zuwa fiske ciki gare ta, cikin ta ya girma, kafin ka gan tana rike da jariri. Yanzu ne muke diba mu gani ko abokakin mu lauyan mu yana iya yi wannan program, me mun san abu ne wanda sai da yawo za ta gyara fiske, akwai Burkina ciki. Donc ba Niger kaɗai ne ba. Sannan kaga baki ne ma sun ka zo muna daga Banjul, da tare da su za mu kama iya su a teji insha Allah sai da yawo nan zuwa wata guda duka dosiyoyi muna kammala shi.
A shekarun baya kotun sai da yawo da ke Abuja ta caji gwamnatin jamhuriyar Niger miliyoyin sefa a matsayin tara, bayan da kungiyar Timidriya ta shigar da kara akan halin bautar da wata mata mai sunan Khadija Tumani Korau ta tsincikanta a ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar Ghana, inda a yanzu haka hukumomin ƙasar na ci gaba da nasu ƙoƙarin wajen ganin sun shayo kan matsalar wasu 'yan ƙasashen nahiyar Afirka da suka ɗauki sana'ar bara a kan titunan ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗa mana.
In ka kewaya wasu muhimman tituna a nan birnin Accra, za ka yi mamaki yadda ya cunkushe da mabarata birji, duk da kokari da hukumar da ke kula da birnin ke yi na share mabaratan nan daga titunan. A nan Accra, masaukin yawancin mabaratan nan ne Sabon Zango, amma wurare da sun kafi gudanar da baransu sun hada da Madina, Kane, Shinima da kuma Masallataiya. A cikin mabaratan nan masu kwazzaba kamar cinkon makauniya su ne 'yan Mali da 'yan Somalia, waɗanda ba bara kaɗai suke yi ba, amma har da kwazzaba tare da jan hankalin mutane, suna tura hannayensu da kawunansu cikin motar mutane, suna ƙoƙarin ƙwace ababen da ke a hannunsu. Haka suke wa ma masu tafiya a ƙasa abin nasu kamar dai ƙwace. Labari da ke yaɗuwa tsakanin matsautar mu shi ne ana koyar da yara yadda ake barani da rayuwar su. Na ji akwai wata ƙabila cikin jinsin Fulani da al'adunsu na gargajiya shi ne su yi bara, don shi iyaye na koyar da 'ya'yansu yadda ake barani, ko da kuwa sun iya yin wani aiki ba su yi sai dai su yi bara. Za ka ga wasu mabaratan rauni ne jikinsu da bai kai na ƙasa ba, amma kuma sun dogara a kan yin bara.
I feel like they are lazy, that's one. I also think they don't want to do anything for themselves and they are exploited.
Wannan shi ne rayuwarsu. Ba su kokarin yi wa kansu komai, suna yin amfani da kyautayin mutanen Ghana, sun san yadda muke da tausayi. In an gansu suna bara ba a iya rabuwa da su, wannan ba shi da kyau, musamman ma in ba na ƙasar su ba ne. Ko da yake hukumar AMA ta bukaci jama'a su daina bayar da irin wannan sadakar saboda suna karya dokar PNDC mai lamba 392 na mabarata da marasa galihu, mutane na ci gaba da ba su sadakar ganin ya dace da addini ko don tausayi. Musulmai dai su ne sun kafi mai da bara sana'a, duk da kaskanci da wulakanci da suke gani. Ba haka ba, mai addini ya ce ne game da mabara
ko kuma bada sadaka Malai Isa mai gayya limamin babban masallacin Fadama yayi bayani akan wanda ya dace a ba sadaka
nasin Qur'ani ya gura kan cewa yin sadaka yana da kyau domin Qur'ani ya riga ba mu labari innama sadaqatu lil fuqara wal masakin har zuwa karshe wa'inda ake ba sadaka kenan talaka masaki zuwa karshen aya baki daya amma yawanci wa'inda suke shigowa cikin wannan gari suke zuwa suke neman bara ba sai kuma ci ababa
akan waɗanda ke zuwa da ƴaƴansu suna sa su yin bara kuma cewa yayi
to wannan abin ma in zaka bibiya game da abin da suke yi kusan sai in ce ƴan uwayenmu da muke cikin kasan Ghana da su da yazuban ba musulmai bane she suna ganin ko addinin musuluncin kenan alhali wannan ko ba al'ada bane kuma ba tabi'a bane wannan ba kan da addinin ya nuna mana kenan ba saboda in da ka lura game da kan da shari'a ta nuna mana waɗanda ake ba ma sadaka wanda zai bada sadakan bai son ma a saka cewa shi ya bada wannan sadaka
Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra
ga mu a tsirar kamun sojuna manufar mu anan da mutan Ghana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana
A gaida Ridwan Abbas daga birnin Accra dake kasar Ghana yanzu sai mu laika jihar Taraba inda a daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke mika sunayen ƴan takararta na kujerar gwamnati a jihohi da alamu da saurare na Akaba a jihar daya daga cikin jihohin da jam'iyyar ke fama da rikicin shugabanci ga wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da cikakken rahoton
tun farko ma dai sai da aka samu takaddama a jiha game da yadda gudanar zaben fidda gundumar jam'iyyar APC a Taraba inda ƴan kwamitin da aka turo daga Abuja suka ko bayyana sunan tsohon muƙaddashin gwamnatin jihar Sani Abubakar Alladi da ake walakabi da Sani Contact da cewa shine ma ya lashe zaben fidda gundumar mutum da sauran ƴan takara kuma ke cewa ba haka ma zancen yake ba kawo yanzu sunan Sani Abubakar Alladi ne ma ke kan jadawalin sunayen da jam'iyyar APC ta mika hukumar zabe INEC ga ma da ta bakin Sani Abubakar Alladi dan gane da wannan dambarwa da ke faruwa a yanzu
Na farko ina so in godiya wa Ubangiji da ya bamu nasara har muka kammala wannan zaben lafiya kalau ba tare da an samu wani rauni ko wani fadace-fadace ba an gama shi cikin ruwan sanyi ina kira ga al'umma mutanen Taraba da mu zo mu haɗa kai mu yi abu guda ɗaya don mu samu cigaba a jihar Taraba.
To ya za ki kaɗinke baraka akwai waɗanda suna jayayya a lokacin wannan yanzu an ɗinke barakan kenan?
Eh an ɗinke tun daga gado sunana mai yanzu dai aka kai ma INEC ba wani. Abuwai, kwarfe-kwarfe a wurin yan jam'iyyar dole ne, amma wannan yawancin su muna saduwa kuma an soma fahimtar juna ba wani abu. Karamin matsala ne na cikin gida, kamar kai da matanka ne, yau ku dan saba gobe ku shirya. So wannan na tabbatar maka babu wani abu. Ni dai duk ɗan jam'iyya ya zo dai mu haɗa kai, kuma na tabbatar maka duka in Allah ya yarda za mu haɗu mu yi abu guda ɗaya.
To sai dai kuma da alamun ba nan gizo ke saka ba domin yayin da Sani Kwanta ke murna su kuwa sauran ƴan takara na cewa har yanzu ba suna kan bakansu na cewa sai kuwa an sauya sunan ɗan takara kamar yadda shugaban haɗakar ƴan takarar wanda shi ma tsohon muƙaddashin gwamnan jihar ne Alhaji Garba Umar UTC ya tabbatar.
Mu ba mu janye ba muna nan a kan bakanmu mu ƴan takara mu takwas ɗin nan muna nan muna bin abu a hankali ita sha'anin siyasa ba zancen faɗa ba ne zancen bi a hankali ne. Ta nuna cewar kai ga inda take ga gaskiyar inda abin take yanzu muna nuna musu ga inda gaskiya take kuma ba mu janye wa kowane daga cikin mu ba to halin da muke ciki kenan yanzu
to yanzu misali akwai kore kun kai korafi ga committee sanan committee in ta yi fata daidai ita wani mataki za ku dauka
to alhamdulillah ai akwai wani committee ina jin baka sani ba akwai committee na mutum shida da aka kafa yanzu haka mutum shida din nan suna aiki kuma wannan committee manyan mutane ne kuma muna sa ran insha Allah wannan kwamiti za ta yi adalci don daga ganin ma mutanen mun san masu adalci ne kuma insha Allah za su mana adalci a tafiyar nan
to kaman wani kira za ku yi wa magoya bayan ku a nan Taraba
to alhamdulillah magoya bayan mu na ba su hakuri su saurara mana ita tafiya wannan tafiya ce ta gaskiya da muke yi amma a saurara mana insha Allah wannan kwamiti da aka kafa kwamiti ne wacce aka kafa ta kuma babban kwamiti ce kuma insha Allah mutanen suke kwamiti din nan mutane ne wadda aka san cewar masu gaskiya ne aka zabo kuma in Allah da za su dubi wannan abubuwa namu da idan rahama so muna kiran jama'a mu na Taraba dan Allah dan Annabi su yi hakuri kuma mu ci gaba da addu'a kuma a zauna lafiya da kowa da kowa dan Allah yadda abubuwa za su mana kyau insha Allah
tun farko ma dai sama da ƴan takara takwas ne suka tsaya takarar fidda gwani na jam'iyyar APC a Taraba zaben da yanzu kuma ya bar baya da kura Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
lale lale
mun gode Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na idan kwaya ta narke fa. Shirin da ke dauke da batutuwan da suka safi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu tare da ni Hafiz Ado Baballe. A cikin shirin namu na yau za ku ji amsar tambayar da wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta yi wa shugaban hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi da ke jihar Kano a Najeriya, wato Shu'aibu Garba Bela, a makon da ya gabata, inda ta tambaye shi waɗanne irin kwayoyi ne aka fi sha kuma suwa suka fi shan su. Sai ya ce,
gaskiya kwayoyin da aka fi sha a nan Kano, particularly matakan ginga, wannan mugunan alankodin putsiro da efanon da diazepam to sai tabar wiwi su ne meju abubuwan da aka haifi zuwa nan Kano.
Aka fi sha a jihar Kano?
A jihar Kano ba.
A kasa baki ɗaya kuma ko wani
aka? A kasa baki ɗaya aikin kuna nan akwai wanda zafi manyan kwayoyin irin su cocaine, heroin da sauransu su ne meju wanda suke wani kuma sai manyan mutane sai mai kuɗi. Amma wannan ɗin ma yau akwai tramadol.
Yau kwanan nan ma hukumar shugaban hukumar nan ta ƙasa yake bayani a taro na majalisar ɗinkin duniya cewa tramadol na ɗaya daga cikin kwayoyin da aka fi sha a Najeriya.
A ya illace da yawa yanzu ma kin ga ya fi kowace kwaya kuɗi yanzu. Tramadol ya fi kowace kwaya kuɗi yanzu, samun shi ma yanzu sai ka yi zuwa kayan tsakanin shi. So it's very scarce. Even though even shekaran jiya wani abokina ya kama wani almost 10.5 tons a plateau state.
Kamar mota nawa kenan aka ce?
Trailer guda ce full. Ta fito daga wani sa.
To baka gaya mana rukunan mutanen da kuma irin misali daga shekara matasa waɗanda suke sha daga za ka iya kiyasta mana daga shekara kaza zuwa.
Da kin ga da
ko yara mata ko maza?
It's both. Kin ga tsakanin ages yanzu daga 12 ma.
Daga shekara 12.
Sosai. Shan wuri kenan da wannan kwaya din nan daga 12 zuwa 25 din nan gaskiya yanzu abin yayi yawa. Akwai wasu yaran da muka dauko su wani bai hakuka nake yi. Sai ga yaro shekara kana shekara da 12 wani ma kika ce 11 years. Me yasa kake makaranta ba ai shi wani daga makaranta din ya da bayatin ya tafi da sauransu. To ina uwayenka suna wani kafin to kaje san kai wani sun zo. To akwai irin da kuma 30 ma zuwa 40 duka suna sha, suna akwai ma manya-manya ma daga 50 ɗin na shawon kwanan su suna sha ɓoye. Sai an kama mutum a ganci mutum mai daraja mai kima da mutunci amma sai ba kunya.
Ka san mata tsakanin mata da maza matasa su waye suka fi yawan shan waɗannan ƙwayoyi?
Eh to a gaskiya zan ce maza sun fi mata yawa.
Sun fi mata?
Sun fi mata yawa. A jihar Kano? Mata suna sha. Mostly abin suka sha suka yi a sha shi ne Coden da Rochi, bayanan ta Rochi shi ne meju abin da mata ke abin zanen Kano. To kuma mostly za ga 'yan mata ne wanda ba su yi aure ba da kuma matan auren. Su matan da suka yi aure din nan matan aure ke nan. Akwai wadda ake san abin da ake ce magajiya. Za ka zo suna da wasu 'yan atabobi suna kamar zasu sana talla. To maza ji ba su gane ba. Ta zo da niyyar ga wanda ruwan da wani kayan abin da ta zo musu wani abin. To ta zo kodin na ke cikin jikin nan ta zo ta ba da ta wasu sai ta fita. Bayan Alhaji ya je wani aiki ko ya je kasuwa ta sa kodin da kwanda tana ta sakacin bacin su kamar na kawai kamar su bisa bilin layi wasu ba sa da kulawa. To su kuma 'yan mata za a ga yarinya tana gidan tare da uwayen da lafiya lau ba sani ba. Na san zuwa wajen ƙawata da sauransu. Kuma ka sani wannan shigo din ya koma mobile abin ga da wai ake
gudan su ne
ba wai za ka je nono je ga shi ka je ka saya ba. Yaran su na suke na san kansu za ka ina son kalba ka ajiye min kalba ka zato na zama kila in ta ce ina waje ka yato ka sami ne nasarawa jiyar in ta zo ta saya ta yi yawo da ita masana ta zo ilamin gaje duba ya kodawa ta ke san sai ba ta. Eh to ya danganta a zati in dai ana aiki dai kamata sati za a kama ke da goma munan dai a cikin dai
wannan
yi wannan the problem da muke shi wanda za ku samu ku samu da kayan da yawa shine mai da problem ne sai za ka kama wasu zama su zaka kamar su mai mai dilolin kamar su zuwa daga Abuja din nan ko daga Gombe so in suka yi order din kayan su yazo kafin izo already sun yi sai su mutu daga abin ga sun kuso mai su so bai zuwa haka ga zo inbox za su ga ganka kama
yawanci dilolin daga waɗannan jihohin suke tahowa ko ba
wasu ganga a gona ne kawo daga east onisa to this their transport a gona suke zuwa daga Lagos suna biya different route mai gona su biyo major road na su suna akwai hanyoyin shi su wasu yin suka biyo daga Kaduna sai da yanka su biyo ta birnin gwari sai su yanko ta birnin gwari sai su wato ta Puntuwa su biyo hanyar gwarzo sai su gona wajen wasu kuma daga Gombe kai san ba a da man jawa a Gombe a gona in suka kai su Gombe da Gombe sai su ɗe wa bit by bit sai su wuce a nan Kano
suna banda kama
Gombe Bauchi Gombe Bauchi yes saba da kama
to ya kuda wasu hanyoyi kuke bi wajen dagaye waɗannan
muna bi hanyoyi da yawa saboda mu kinga akwai kaman daga nan ma yanzu haka kaman Gombe din nan haka muna alliance da wasu kaman masu sayar magunguna akwai inda kawai za ka kama da wannan tamol da wace so ita banda Gombe ke so da Allah da bayan dauki sa kotu
ya ce a wannan lokaci na kakar siyasa ne aka fi samun yawan matsalolin shaye-shayen kwayoyi da safararsa Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baraka Bashir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni ni Hafiz Ado Babale nake cewa ku huta lafiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:27 wato karfe 4:27 a Jamhuriyar Niger, Nigeria kamar da Chadi. Yanzu kuma ga shirin na gaba labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaicen kasashen Faransa da Jamus sun yi tir da kisan dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Istanbul na kasar Turkiya. Hukumomi a arewacin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 55 bayan tashe-tashen hankula da aka yi tsakanin matasan musulmi da Kirista. Wasu bakin haure galabaitattu waɗanda suka makale kan wata gadar da ta hada kasashen Guatemala da Mexico ji Asabar sun yanke shawarar fadawa ruwa suka yi iyo cikin kasar Mexico. Wasun su kuma suka biya $1.5 aka ketara da su cikin kasar ta Mexico a yunkurin su na zuwa Amurka. Kungiyar Tariq Labbaik Pakistan TLP wadda tsatsorar kungiyar addini ce da ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa ta yi kiran da a gudanar da zanga-zanga a fadin kasar bayan da kotun kolin kasar ta jinkirta hukunta wato Asiya Bibi wata Kirista da aka zarga da sabo. Kungiyar ta kuma aika da sako da ta nada ta bidiyo wato ranar Laraba inda take gargadi ga gwamnati da bangaren shari'a cewa wato muddin aka saki Bibi za a yi tashin hankali.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Yanzu abin da Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Bonsa da ya bada umarni sai injin namu Team 1 yini naku Abdul Aziz Adli Toro ke cewa mu ni lafiya.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est